sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Alhamis 21 ga watan Disamba shekarar 2023. To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu mata 'yan jarida a arewacin Najeriya sun kaddamar da wani zaure da zai zama na haɗin kai don ƙarfafawa mata gwiwa da kuma duba ƙalubalen da suke fuskanta yayin gudanar da ayyukansu.
Don kina gudun zargi, yanzu namiji zai iya shiga Transcorp Hotel ya je ɗakin wani gwamna yana zaune a wurin ya je ya interview da shi. Amma ke in aka ga kin fita daga wannan ɗakin, the only thing da zai zo zuciyar mutane shine akwai abin banzan da kika je kika.
Sannan za ku ji kiran da iyalan wani ɗan Najeriya da ya rasu a cikin lifta ko kuma na'urar hawa bene a Saudiya suka yi kan yadda har yanzu ba su samu diyya daga hukumomin Saudiya ba shekaru 5 bayan aukuwar lamarin. Muna kuma tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulaiman Muni Barma zai gabatar a wannan makon. Ci gaban tattaunawa ne da shugaban makafin birnin tarayya na Abuja. Kazalika muna tafa da sharhin jaridun kasar Ghana. To, amma fa sai mun fara da kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗage kada ƙuri'a a jiya Laraba a wani yunkuri na samun goyon bayan Amurka kan wani ƙuduri da ke neman sauƙaƙa kai kayan agaji zuwa zirin Gaza, inda hukumar samar da abinci ta duniya ta ce rabin al'ummar yankin suna fama da yunwa sakamakon har-haren da sojojin Isra'ila ke kaiwa. Tunda farko an shirya kada ƙuri'a a ranar Litinin, sai dai an ɗage kada ƙuri'a sau da dama, yayin da jami'an diplomasiya ke neman hanyar da Washington za ta iya amincewa. Kasa haɗaɗɗiyar daular Larabawa a matsayin wakiliyar Larabawa a kwamitin mai ƙasashe 15 ita ce ta tsara daftarin kuma ita ce ke jagorantar tattaunawar. Jakadiyar ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular Larabawa Lana Nusaiba ta shaida wa manema labarai cewa a matsayinsu na waɗanda suka rubuta daftarin, muna sani kuma muna cikin tattaunawa mai zurfi da ke faruwa tsakanin manyan ƙasashe don ƙoƙarin cimma wani daftari da za a amince da shi. Babban makasudin wannan ƙuduri shi ne koyaushe a gwada kuma ya yi tasiri mai kyau ga mutanen da suka fi bukata. Jinkirin da aka daɗe ana yi a rumfunan zaɓe ya tilasta wa jami'ai tsawaita lokacin kaɗa ƙuri'a a zaɓen shugaban ƙasar Congo zuwa yau Alhamis. Masu zaɓe da dama a ƙasar ta yankin tsakiyar Afirka sun yi ta fama wajen kaɗa ƙuri'a saboda ƙalubale da suka shafi kayan aiki da tsaro, lamarin da ya ƙara haifar da damuwa kan sahihancin zaɓen. Hukumar zaben kasar ta ce a yau Alhamis za a buɗe rumfunan zaben da ba a sami damar buɗewa ba a jiya Laraba. Hukumar ta yi alkawarin cewa kowane mai zaɓe zai samu damar kaɗa ƙuri'a. Sai dai daga cikin wasu matsalolin, wasu ƙuri'un sun yi dishi-dishi kuma ba za a iya amfani da su ba, sannan wasu mutane ba su ga sunayensu ba a rijistar masu zaɓe ba. Muhimmin abu dai shi ne sahihin zaɓe na ɗaya daga cikin manyan ƙasashen Afirka, wanda albarkatun ma'adananta ke da matukar muhimmanci ga tattalin arzikin duniya. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan da ta rage kai har-har kan Ukraine a lokacin bazara, Rasha tana haɓaka kayayyakinta don sabon mataki na yakin a lokacin hunturu, wanda zai iya haɗawa da ƙoƙarin faɗaɗa nasarorin da ta samu a gabas da kuma yin mummunar illa ga muhimman ababen more rayuwa na ƙasar. Da alama shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin yana fatan cewa matsin lambar soji mara ƙaƙƙautawa haɗa da sauyin salon siyasar yammacin duniya da mayar da hankali kan yakin Isra'ila da Hamas zai rage goyon bayan da Ukraine ke samu a yakin da aka kwashe kusan shekaru 2 ana gwabzawa, lamarin da zai tilasta wa Kyiv miƙa wuya ga buƙatun Moscow, yayin da alamu suka nuna cewa ana samun takun saka na goyon bayan ƙasashen yammacin duniya. Rasha ta ƙara matsa lamba kan dakarun Ukraine a sassa da dama na sama da kilomita 1,000 da ake fafatawa.
To, nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma yanzu bari mu duba wannan rahoto. Iyalan wani ɗan Najeriya da ya rasu a cikin lifta ko kuma na'urar hawa bene a Saudiya sun koka kan yadda har yanzu hukumomin Saudiya ba su biya su diya ba shekaru 5 bayan aukuwar lamarin. sai dai hukumar jin daɗin alazan Najeriya ta ƙasa ta ce hukumar ta sha rubuta wasiƙa zuwa ga hukumomin Saudiya, amma abin ya ci tura. Daga mina ga rahoton Mustapha Nasiru Batsari.
A yanzu haka dai babu wani cikakken bayani daga hukumomin ƙasar Saudi Arabia game da biyan diyar Alhaji Kabiru Muhammad, wanda ya makali a saman lifta, wato na'urar nan mai kai mutane saman bene, ya mutu a birnin Makka tun a shekara ta 2018. Iyalan marigayin dai sun ce tun a wancan lokaci sun yi iyayensu a tsakanin hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Niger da kuma hukumar alhazan Najeriya, amma har ya zuwa wannan lokaci babu wani bayani. Malam Yahaya Abara Idris shine mai magana da yawun iyalan marigayin da ya tafi aikin hajjin daga ƙaramar hukumar Cancaga. Ya ce iyalan marigayin da suka hada da mata biyu da ƴaƴa hudu suna cikin wani yanayi na tausayawa.
Yara su ya bar mahaifiya da mahaifi, sannan ga mata biyu da ƴaƴa. To yanzu dai abin tausayi ne, don kuma shine a lokacin nan din shine tsayayye, shine babba, shine ginshikin gidan.
To yanzu me kuke so yanzu ai?
Yanzu dai in wa'innan hukumomi na jaha da na national sun ji su a bibiyi maganan wannan dan taliki, din a lokacin nan kan an karfafa gwiwan cewa za a biya diya, kuma za a mai gidan ya dauki nauyin gina musu gida a nan.
To hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Niger dai ta ce lamarin yana tsakanin hukumar alhazan Najeriya da kuma gwamnatin ƙasar Saudi Arabia. Alhaji Abu Sufyanu Siri-Siri jami'i ne a hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Niger mai kula da yankin Cancaga.
Mu ne za mu yi, ai da tintinin an wuce wurin. To amma abu ne da gwamnati ne za ta yi. To kaga yanzu kuma kullun haka yi ana magana, kuma gwamnatin ga tsakanin National Hajj Commission da Saudi Arabian Government.
To jami'ar labarai ta hukumar alhazan Najeriya Fatima Sanda Usara ta ce kawowa yanzu ma har an ci tarar kamfanin da ke kula da wannan na'ura ta Escalator, sannan ta yi ƙarin haske akan inda aka kwana game da wannan batu.
Su kamfani masu maintenance na wannan lift suna da laifi a act of negligence. Ya kamata da wannan abin ya samu matsala su yi barricade cikin da ba wanda zai yi shiga. So I'm finding insu. Based on that, Ministry of Hajj and Umrah ta fine insu on negligence. So na kon ta ci gaba da rubuta letters to ministry daban-daban, reminding them of cewa bawan Allah nan ana neman compensation. Their reply is so they cannot authorize compensation, sai dai kotu.
Jami'an labaran hukumar alhazan Fatima Sanda Usara ta ce suna ƙoƙarin ganawa da lauyoyi a yanzu haka domin sanin inda za su tunkara. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari daga Minan jihar Niger. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Jiya Laraba dakarun Abjinawa 'yan aware sun sanar da cewa sun kafa shingaye da suka toshe manyan hanyoyi a arewacin Mali, inda sojoji suka yi kutse cikin 'yan makonnin da suka wuce. Kungiyar mayakan CSP mai kawance da dakarun 'yan tawaye ta ce ta yanke shawarar kafa shingaye a dukkan hanyoyin da ke kan iyaka arewacin kasar da Murtaniya da Algeria da kuma Niger. Sanarwar ta ce za ta rufe hanyoyin da ke fita daga garuruwan Minaka da Kidal da Gao da Tumbuktu da kuma Taudeni. Sanarwar ta kara da cewa wannan toshewar za ta hada da duk wasu kayayyaki da hanyoyin sufuri. A cikin 'yan makonnin nan, dakarun 'yan tawayen Abjinawa sun yi rashin nasara a farmakin da sojojin Mali suka kai a tsakiyar watan Nuwamba, wanda ya kai ga kwato garin Kidal da ke arewa maso gabashin kasar. An sake gwabza fada a tsakanin 'yan awarin da sojojin gwamnati a cikin watan Oktoba, bayan shafi shekaru 8 ana zaman lafiya a daidai lokacin da ɓangarorin biyu suka yunkuro domin cike giɓin da janyewar dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ta haifar. Daga ƙarshe, Jiya Laraba, ma'aikatar harkokin wajen Iran ta gayyaci babban jami'in ofishin jakadancin Sweden domin nuna rashin amincewa da hukuncin daurin rai da rai da aka yanke wani tsohon jami'in gidan yari na ƙasar Iran bisa laifin kisa da aka yi a shekarar 1988. A ranar Talata, wata kotun ɗaukaka ƙara a Sweden ta amince da hukuncin da aka yanke wa Hamid Nuri mai shekaru 62 a watan Yulin bara sakamakon keta dokokin ƙasa da ƙasa na jin kai da kuma kisan kai. A cikin wata sanarwa da ya fitar kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Nasir Kanani ya ce abin takaici ne yadda kotun ƙasar Sweden ba tare da la'akari da ƙa'idojin shari'a na adalci ba ta yanke irin wannan hukunci mai muni. Ya yi Allah wadai da hukuncin da cewa ba abu ne da za a amince da shi ba. Ya kuma ce Iran za ta yi amfani da dukkan hanyoyin da doka ta tanada domin ganin an sako Nuri.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu mata 'yan jarida a arewacin Najeriya sun kaddamar da wani zaure da zai zama na haɗin kai don ƙarfafawa mata gwiwa. Da zumar ganin suna gudanar da ayyukansu cikin walwala da nasara tare da magance ƙalubalen da ke addaba su, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hawa Umar ta aiko mana daga Abuja.
Taron wanda aka gudanar a ɗakin taro na Afri Hotel da ke Abuja ya samu halartar mata da maza daga kafafen yaɗa labaru daban-daban da ma wasu ɓangarori da dama. Sunan zauren shi ne Arewa Women in New Media, wato matan Arewa a kafafen jaridu na zamani, kuma ayyukansu zai karaɗe kafafen yaɗa labaru na zamani da a yanzu suke yayi wajen yaɗa labaru cikin sauki. Wacce ta shirya taron kuma shugabar ROTV 24 Rashida Yahaya Nuru ta ce haƙiƙa mata musamman 'yan jarida na fuskantar ƙalubale a aikinsu, amma duk da haka suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen yin aiki bisa bin dokoki da kuma ƙarfafa gaskiya da kare al'adu.
Inda namiji zai shiga cikin kwanciyar hankali be raising eyebrow ba, ke mace baki isa ki shiga wannan gurin ba, kuma ba wai don wani zai hana ki bane, don kina gudun zargi. Yanzu namiji zai iya shiga Transcorp Hotel ya je ɗakin wani gwamna yana zaune a wurin ya je ya interview da shi, amma ke in aka ga kin fita daga wannan ɗakin, the only litin da zai zo zuciyar mutane shine akwai abun banzan da kika je kika yi. Na farko shine ki tsarkake niyyanki. Dan mace ta tsarkake niyyanta cewa wannan abu ne da take yi na tsakaninta da Allah. Wani zai baki appointment, kina neman shi ruwa a jallo, zai baki appointment ki so guri kaza. To ke ne zaki kare kanki? Ke ne zaki kare mutuncinki? Idan muka tsarkake zuciyoyinmu babu inda ba za mu kai ba.
Daya daga cikin mahalarta taron Hajiya Amina Ibrahim Yusuf, kuma shugabar kamfanin DJ Travel and Tours, ta yaba da taron, ta kuma yi kira ga mata da su fito wajen yada kyawawan manufofi tare da yin kira ga gwamnati da dukkan masu ruwa da tsaki da su ci gaba da tallafawa mata.
Abun ya burge mu, saboda haka ina ba mata shawaran cewa duk wanda tana da wani manufa mai kyau da zai amfani al'umma da yara mata da mu kanmu mata da iyayenmu ma mata, ba ma mata kaɗai ba ma har da al'umma gaba ɗaya, a fito kada a ji tsoro. Mu insha Allah za mu bada goyon baya. Muna roƙon gwamnati ta taimaka wa mata, so muna kyautata da cewa irin wannan abubuwan ya kamata a ba mata tallafi.
Zauren ya buƙaci jama'ar Arewa da su riƙa marawa mata baya da ba su shawari don kare haƙƙoƙin yankin mai yawan ƙabilu da faɗin ƙasa a Najeriya. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawwa Umar, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1931 4960 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Kafin mu ci gaba, mu shakata da wannan waka.
Najeriya, ku zauna lafiya, al'umma ta ƙasa ta dauke hutun da an yi a baya ko mun gani. Ku dai da bakin cikin juna Allah ke magani. Ku bajin yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya. An tashi kallau yau lafiya bautar Allah muke Allah kuwa shine don daya bar bambanci na kabila ko addini ku zauna lafiya al'umma ta ƙasa ta kungiya ku zama da wannan ya shi da tuka ban najeriya ku kan
kuma da la yanzu kuma ga shirin nakasa ba kasawa ba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zam kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sule Mumuni Barma har yanzu dai muna birnin tarayyar Najeriya Abuja a ci gaba da sauraron bayanan shugaban wata kungiyar makafin arewa Yarima Suleiman Ibrahim dan kasuwa dan siyasa kuma mai bincike akan al'amuran zamantakewar al'umma a wannan jikon bakon shirin na mai bayyana damuwa kan yadda yaki da sana'ar bara ya rikide zuwa tauye haƙoƙin nakasassu a wasu jihohi sakamakon rashin fahimtar abubuwan da dokokin Najeriya suka yi tanadi
akwai wata hukuma nan birnin tarayya Abuja amma ina tunanin namun ta sunan hukumar amma dai bazan iya manta akwai wani director ana ce mishi Alhaji Sani Rabe mutumin Katsina ne ato yadda ma'aikatar take wulakanta masu bukata na musamman Haji Madina Abin Asha ne ina kalubalanta duk wasu kungiyoyin masu bukata na musamman na Najeriya da ita hukumar masu bukata na musamman da suka gan irin cin zarafin da ake masu bukata na musamman a kama su mu ba mu ce cewa su yi baran ba dan mun san ba daidai bane amma idan mutum ya yi baran an kama shi maimakon a ce an iya kebe shi hannu gurin an mishi hukunci an karbar mai kudi in an ce tara ne ina receipt ba hakanta ake biya ba Haji Madina akwai binciken da muka yi ana ga mu cewa in aka kama mata masu bukatar musamman da jagororin su in suka kasance mata akwai abubuwan da nan ba nan ya kamata yin magana ba su daraktan na ga mishi zamu sawo ko da ke kungiyoyin kare haƙin dan adam watakila suna kare illa kawai amba mutane ne masu lafiya amma mu zamu samar da wata kungiya amma karkashin wannan shugabanci namu kungiyar shine zamu ci gaba da addu'a Haji Madina wallahi na koyar da mutane a Kano da wasu jihohin na koyar da sunawoyi amma na rubuta ma ita gwamnatin tarayya na rubuta mata proposal abinda za ta kayan aiki za su ya musu ba ta saya ba
to kai a wace sana'a ka kware
ni dan
kasuwancin siyasa
yes ni dan kasuwa na Haji Madina ina kasuwanci kuma ina godiya bisa ni'imar da Allah ya min kuma ina yawan jan hankalin masu bukata na musamman ina ga musu cewa shi tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje abin da yasa ya yadda da ni kuma yake jana ya yadda cewa ina da wansu hikimomi da dabaru wadda in na bada shawara za a dauka kuma a samar da ma mutane masu bukatar musamman mafita. Watakila wanda suke kan su ce to me yasa baka yi ba har ya gama, lokacin da muke ta kokarin samar da wata mafita ga masu bukatar musamman, wasu ganin suke kamar amba in har yarima yana Kano su ba za su samu hanya su ci abinci ba. Amma nagode wa Allah, nagode wa tsofaffin ministoci na Kano da kuma na Kebbi tsohon ministan shari'a, ya ba da dama mun iya taimaka masu bukatar musamman. Kuma ina alfahari da cewa tsohon ministan tsaro Magashi ya yi da cewa masu bukatar musamman mutane da suke bukatar a tausaya musu, a taimaka musu duk da irin rashin amba a tsarin da muka so a dauko har lokacin zo ci musu ba iya yi ba. Amma muna fata, muna roko ga wannan gwamnati, musamman gwamnatocin mu na arewa, yo Haji Madina idan kike ga mutun yana bara a Saudiya, wallahi dan arewa na Hausa Fulani ne, abin kunya. Yo idan kike ga mutun yana bara a inda kasar da ba arewa ba, ba musulmi ba, dan arewa ne, ba muna fada bane dan mu tozarta su, a'a muna fada saboda shugaban su san cewa muna da haƙƙi.
Badin tambaye ka shawararka a kokarin shawo kai ko kuma magance harkar cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu.
Na'am. Na farko idan ana so magance cin hanci da rashawa, sai shugabanni sun zama adalai, sai kuma sun zama masu tausayi, sai kuma sun zama masu tsoron Allah. Shi cin hanci da rashawa, rashin tsoron Allah shi yake kawo cin hanci da rashawa. Amma duk yayin da shugaba ya sani cewa amba yana tsoron Allah, yana da imani, ba zai ma yarda ya karbi cin hanci da rashawa ko kuma ya bari. Sannan na biyu, su ɗan majalisa, da ki ga idan mutum yana waje kafin ya zama ɗan majalisa, sai ki ɗauka wanda mutum ne wanda in aka ce mishi amma an aikata wani abu sai ga hadda kuka. Amma wallahi Haji Madina yana shiga majalisa, sai ki ga ya zama tsohon kura. Dama sai mu rasa gane me yake sawa, kamar idan ka shiga wannan zaurin, kamar akwai wani shahin da ake ba su yake juya musu kwakwalwa ne ko menene ban sani ba. Haji Madina akwai wani ɗan majalisa ne na da ci da Kano, wallahi na tinka dai shi, ina son ga mai halin da masu bukata na musamman suke ciki, daga yankin da na fito, daga yankin da daga karamar hukumar na fito. Haji Madina yana gani na ba ma tsaya saurare ni ba, yace ni ba zan ganka nan ba. Na ce mishi wannan aiki ne na majalisa, ka ni bai saurare ni ba.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da karashen wannan tattaunawa. Yanzu a madadin shugaban kungiyar makafin arewacin Najeriya Yerima Suleiman Ibrahim da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda, ni Suleiman Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muna lafiya.
To madallah, yanzu kuma sai sharhin jaridin kasar Ghana.
Jaridar da babban jaridar kasar Ghana, The Daily Graphic, da mu so masharkin jaridun na yau, kuma babban labarin sa shine Dr. Mahmud Bawum, ya mataimakin shugaban kasa kuma dan takarar jam'iyyar New Patriotic Party, ya kada zaben sa a zaben ranar majalisun gundumomi da unit committee na shekara ta 2023. Ya kada zaben nasa ne jin kadan bayan tsakar rana a Bariga DA Primary School polling station dake a cikin garin sa, wato kauyen sa kenan, Walewale dake cikin jihar Arewa maso gabas. Ya samu tarbon jama'a da isassa, sai Dr. Bawum ya ci gaba kai tsaye, ya tafi inda aka bincike sunan sa, ya tafi ya kada zaben sa na ainihin wato majalisun gundumomin da kuma na mambobin committee, inda ya zabi mutum biyar. Jin kadan bayan haka yayi jawabi ga yan jarida. Dr. Bawum ya bayyana jin dadin sa da yadda aka gudanar da wannan shiri Salan Allen. An sake kama kakakin sabuwar jam'iyyar New Force Shalima Ambisi. Jaridar Ghanaian Times ta ruwaito wannan labarin labarin jaridar tace kakakin sabon jam'iyyar da ake cewa New Force Political Movement Shalima Ambisi an sake kama ta bayan an caje ta da samun takardar izini wato permit na dalibai da kuma gabatar da kanta a fiska na ƙariya bayan an janye wannan yar kasar Belgium an gabatar da ita a makon jiya ana zarginta da yin amfani da takardun ƙarya a matsayin ɗaliba na Ghana Christian University College domin ta samu takardun zama wannan shari'a dai ana sa ran da za a yi shi baki ɗaya a ranar Talata bayan an ba ta beli na kuɗi Ghana Cedis 20,000. Rashin matan jam'iyyar NDC na ƙasa sun yi imani da nasara a babban zaben shekara ta 2024. Jaridar Daira ce ta ruwaito wannan jaridar ta ce Dr. Hana Luisa Bisiu Kote organizer ɗin mata na ƙasa na babban jam'iyyar Adawa National Democratic Congress ta yi nasarar na jagorar ƙungiyar matan a wurin wani buki nasu na ainihin bukin ƙarshen shekara ta 2023. Wannan taro na kwana uku an yi shi ne daga ranar 11 zuwa 13 ga watan Disamba na shekara ta 2023 tare da maida hankali akan take gina Ghana da muke bukata da kuma bayyana matsayi na jinsi na manifesto mata. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗage kada ƙuri'a a jiya Laraba a wani yunkuri na samun goyon bayan Amurka kan wani kuduri da ke neman sauƙaƙa kai kayan agaji zuwa zirin Gaza, inda hukumar samar da abinci ta duniya ta ce rabin al'ummar yankin suna fama da yunwa sakamakon har-haren da sojojin Isra'ila ke kaiwa. Tun da farko an shirya kada ƙuri'a a ranar Litinin, sai dai an ɗage kada ƙuri'a sau da dama, yayin da jami'an diflomasiya ke neman hanyar da Washington za ta iya amincewa. Jinkirin da aka daɗe ana yi a rumfunan zaɓe ya tilasta wa jami'ai tsawaita lokacin kaɗa ƙuri'a a zaɓen shugaban ƙasar Congo zuwa yau Alhamis. Masu zaɓe da dama a ƙasar ta yankin tsakiya Afirka sun yi ta fama wajen kaɗa ƙuri'a saboda ƙalubale da suka shafi kayan aiki da tsaro, lamarin da ya ƙara haifar da damuwa kan sahihancin zaɓen. Hukumar zaɓen ƙasar ta ce a yau Alhamis za a buɗe rumfunan zaɓen da ba a sami damar buɗewa ba a jiya Laraba. Bayan da ta rage kai har-hare kan Ukraine a lokacin bazara, Rasha tana haɓaka kayayyakinta don sabon mataki na yakin a lokacin hunturu, wanda zai iya haɗawa da ƙoƙarin faɗaɗa nasarorin da ta samu a gabas da kuma yin mummunar illa ga muhimman ababen more rayuwa na ƙasar. Da alama shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin yana fatan cewa matsin lambar sojoji mara ƙaƙƙautawa haɗe da sauya salon siyasar yammacin duniya da mayar da hankali kan yakin Isra'ila da Hamas zai rage goyon bayan da Ukraine ke samu a yakin da aka kwashe kusan shekaru biyu ana gwabzawa, lamarin da zai tilasta wa Kyiv mika wuya ga bukatun Moscow. Jiya Laraba da karin Abzinawa 'yan Aware sun sanar da cewa sun kafa shingaye da suka toshe manyan hanyoyi a arewacin Mali, inda sojoji suka yi kutse cikin 'yan makonnin nan da suka wuce. Ƙungiyar mayakan CSP mai kawance da dakarun 'yan tawaye ta ce ta yanke shawarar kafa shingaye a dukkan hanyoyin da ke kan iyaka arewacin ƙasar da Murtaniya da Algeria da kuma Nijar.
Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na hantsi, sai kuma can da rana idan alhakinmu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin, wato da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi 3 kenan agogon Ghana. Kada manta za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Za kuma iya lekawa shafukanmu na Facebook, X wato Twitter kenan, Instagram da kuma YouTube domin sanin halin da duniya ke ciki. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya yi ta ni gabatarwa, da Solomon Abu da haɗa mana shirin, sai injinanmu Charleston ni Mahmud Lalo nake cewa a wuni lafiya.